Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Alhamis, 5 ga watan Agusta na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Hanifa da kanin labaran duniya.
Shugaban hukumar raya kasashe ta Amurka RSEC a takaice, Samantha Powers ta ba da ƙarin haske game da abin da ta bayyana da cewa ƙaruwar matukar buƙatar ba da agaji ga jama'a a Ethiopia a daidai wannan lokaci da al'amura suke ƙara yin ƙamari kulle yaumi. Wasu ƙauyawa da suka hasala a babban birnin India sun yi zanga-zanga a yau Alhamis a wajen wani wurin ƙona gawarwaki, inda suka ce an yi wa wata yarinya 'yar shekaru 9 fyaɗe a farkon makon nan, sannan aka kashe ta. Daga fagen wasanni kuma, 'yan kwanaki kalilan bayan fara gasar Olympics a Tokyo, ƙasar Japan ta fara ganin ƙaruwar cutar corona, inda a yau Alhamis kaɗai adadin mutane da suka kamu da cutar ya haura 15,000, wanda ba a taɓa ganin irinsa ba.
Tokanin labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za ku ji cewa kididdiga daga ma'aikatar kula da lamuran cikin gida ta Najeriya ta nuna yawan tauraro da ke cibiyoyin gyaran hali daban-daban a faɗin ƙasar, ya zarce ka'ida da 11,500. To ko me hukumomi ke cewa?
Wannan sabon doka da muka samu, wato new correctional service act 2019, ita ma ta kawo alfanu ga rage cunkoso a gidajen ajiya da gyaran hali.
Hukumar hana fasa ƙauri ta Najeriya ta yi wawan kamu na hauren giwa da fatun dabbar pangolins da kudinsu ya haura naira biliyan 22.
Daga Central African Republic suke samo shi, sai suka maida mu nan ya zama na inda za a fita da shi, don kamar yadda na yi bayani, mutanenmu 'yan Najeriya ba su da kishin ƙasa, saboda haka suna taimakawa mutanen nan su kawo su kuma taimaka fitar da shi.
Kamar kowace rana Alhamis, yau ma za mu gabatar da shirin lafiya uwar jiki wanda Hawwa Umar ke gabatarwa tare da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Shugabar hukumar raya kasashe ta Amurka USAID a takaice, Samantha Power ta ba da ƙarin haske game da abin da ta bayyana da cewa ƙaruwar matukar buƙatar ba da agaji ga jama'a a Ethiopia a daidai wannan lokaci da al'amura suke ƙara yin ƙamari kulle yaumin. Ms. Power ta yi wannan tsokaci ne jiya Laraba a lokacin wata tattaunawa da jami'ai a ƙasar. Amurka da Majalisar Ɗinkin Duniya da sauran ɓangarori suna kira da a kawo ƙarshen rikicin da ake yi a lardin Tigray, wanda ya tursasa wa dubban dubatar mutane barin gidajensu, yayin da kuma wasu miliyoyi suke matuƙar buƙatar agajin jinƙai. Jagorar ta USAID Samantha Power ta ayyana lamarin a matsayin wani bala'i da mutane suke ciki, tana mai cewa ya kamata dukkan ɓangarori da ke cikin rikicin su hanzarta tsagaita wuta. Ta ƙara da cewa toshe hanyoyi ya tauye damar rarraba kayayyakin agaji, wanda hakan ya sa kayan masarufi suke jibge a rumbuna daban-daban ba tare da ya isa ga mabukata ba. Ya kamata ma'aikatan agaji su sami 'yancin yin aikinsu, haka kuma bai kamata a kai masu farmaki ko cin zarafinsu ba, kuma suna buƙatar shiga kowane lungu ba tare da tarnaƙi ba, domin isa ga al'ummar Ethiopia mabukata gaya, waɗanda 'yan agaji suke ƙoƙarin kuɓutar da rayuwarsu, a lafazin Ms. Power. Wasu ƙauyawa da suka hasala a babban birnin India sun yi zanga-zanga a yau Alhamis a wani wurin ƙona gawarwaki, inda suka ce an yi wa wata yarinya 'yar shekaru 9 fyaɗe a farkon makon nan, sannan aka kashe ta. Masu zanga-zangar da suka zauna a cikin wata 'yar rumfa sun riƙe allunan rubuce-rubuce, suna neman a yi wa yarinyar adalci, wanda dama tana zama kusa da wurin ne. Wannan matsala ta sake takalo fushin da ake yi game da ƙazaman laifukan fasikanci da ake tafkawa mata a India, da kuma yadda ake wulakanta 'yan ƙasar jinsi marasa galihu da wannan yarinya ta fito a cikinsu. An kama mutane hudu da ake zargi da aikata laifin, waɗanda dukkansu suna aiki a cibiyar ƙona gawarwakin, amma kuma har yanzu ba a tuhume su ba, kamar yadda jami'in ɗan sanda Ingit Pratap Singh ya faɗa. Batun fyaɗe da gallazawa mata da nau'o'in badala iri-iri a India sun kasance al'amuran da suka rika daukar hankali tun daga shekarar 2012 lokacin da wasu suka yi wa wata ɗaliba mai shekaru 23 fyaɗe a cikin wata motar bus a birnin New Delhi.
An jima kaɗan, Hanifa za ta sake shigowa da cigaban labarin duniya kashi na biyu kafin nan bari mu leƙa a ɓangaren rahotanninmu. Hukumomin kula da gidajen yara a Najeriya sun ce tanade-tanaden sabuwar dokar kula da ayyukan gidajen yari da mulkin dokokin ƙasar ta zartar, kuma shugaban ƙasa ya rattaba wa hannu a shekara ta 2019 za ta taimaka wajen rage cunkoson ɗaurarru, amma sun nanata cewa akwai buƙatar masu ruwa da tsaki su ƙara ƙaimita wannan fuska. Daga Kano, Mahmud Ibrahim Kuriya aiko mana da wannan rahoto.
Kididdiga daga ma'aikatar kula da al'amuran cikin gida ta Najeriya ta nuna yawan ɗaurarrun da ke cibiyoyin gyaran hali ko gidajen yari daban-daban a faɗin ƙasar. Ya zarce ka'ida da yawan mutane 11,500 lamarin da ke tabbatar da yanayin cunkoso a gidajen yarin Najeriya. Yanzu haka dai gwamnatin ƙasar na gina sabon gidan yari a Kano da zai ɗauki yawan ɗaurarru 3,000 wadda ake sa ran kammalawa nan ba da jimawa ba. Kakakin shiyar Kano na hukumar kula da gidajen gyaran hali da aka fi sani da gidajen yari ta Najeriya DSP Musbahu Lawan Kofar Nasarawa ya yi tsokaci kan matakan doka na rage cunkoson ɗaurarru.
Hanyoyin rage cunkoso hanyoyi ne wanda suke da dama, misali daga ciki akwai kamar yafiya wacce mai girma shugaban ƙasa yakan yi ga wanda suka samu kansu a gidajen ajiya da gyaran hali. Sannan haka zalika akwai yafiya wanda gwamnoni sukan yi, cibijoji na jiha yakan ziyarci gidan ajiya da gyaran hali domin ya kalli wasu ɓangarori na wanda suke irin wannan gida namu domin ya yi musu yafiya, musamman ma wanda suke jiran shari'a. Duka wannan hanyoyi ne wanda akan rage cunkoso a gidajen ajiya da gyaran hali. To wannan sabon doka da muka samu, wato New Correctional Service Act 2019, ita ma ta kawo alfanu ga rage cunkoso a gidajen ajiya da gyaran hali, wanda da hukumar mu wato aikin ta guda ɗaya ne a da shine wato in aka bamu za mu ajiye, za mu bada mutum kamar yadda doka ta ce a bada shi. Amma wannan sabon doka ta New Correctional Service Act 2019 sai ta fada da aikin mu, tai magana akan wasu haƙoƙi da aka dora wa ita hukumar mu wanda za ta kula da shi gurin gabatarwa.
Akan dai na zuwa ne a daidai lokacin da tsohon sarkin Kano Malam Muhammad Sanusi na biyu ya biya basussuka da tara ga wasu ɗaurarru 38 da ke gidajen gyaran hali na Kurmawa da Goron Dutse a Kano, jimlar kuɗi kusan naira miliyan 22.
Ya ja hankali a gare su da su gyara ɗabi'unsu, sannan kuma kada su sa a ransu cewa wannan wata naƙasu ce ko wata biyayya ce ga al'umma, ba haka bane. So duk wanda kaga ya zauna a cikin gidan yari ba tare da wani laifinsa ba ko bisa wani kuskure ko wani abu gagarumi da zai tabbata gare shi, saboda haka wannan su ɗauka wani fage ne da Allah ya kawo su domin su duba zuwa rayuwarsu, domin su yi nazari, domin su gyara tsakaninsu da al'umma da Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan kuma mutanen nan akwai mata, akwai maza, akwai manya a cikin duk wannan wanda aka yi umarni da a zo a biya musu wannan nauyi.
Malam Mujtaba Aliyu Falaki kenan da ya biya kuɗaɗen a madadin tsohon sarkin Kano. Kwa kwanakin baya gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje ya yi amfani da hurumin da doka ta bashi wajen yin afuwa ga wasu ɗaurarru masu ƙananan laifuka, kamar yadda babban jojin Kano kan yi amfani da tasa damar ya yi irin wannan afuwa ga ɗaurarrun daga lokaci zuwa lokaci. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Gaida Mahmud Ibrahim Kwari ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Hanifa da labaran duniya kashi na biyu.
Sabon nau'in cutar corona Delta na kalubalantar matakin da kasar China ke dauka na dakile yaduwar cutar, inda take killace birane. Lamarin da yasa ake gargadin cewa shugabannin kasar China na bukatar daukar wani mataki na daban da ba shi da tsauri ainihin wajen shawo kan cutar. Jam'iyyar Kwaminisanci mai mulki ta sake ɗaukar matakin hana shiga ko fita daga ƙasar China, yayin da ta hana shiga wani birni mai yawan mutane miliyan 1,500,000, inda aka dakatar da sauka da tashin jirage. Aka umarci gagarumin aikin gwaji ga kowa a waɗansu sassan birnin. Daukar irin wannan matakin ba sani ba sabo da kuma killace duk wanda aka samu yana dauke da cutar ya taimaka a bara wajen daƙile yaduwar cutar a ƙasar China. Sai dai ya tauye rayuwar miliyoyin mutane ta yau da kullum da kuma janyo illa a fannin ayyuka. Dalili kenan da ake gargadin ƙasar China da ta koyi darasi ta nemi wani matakin daƙile yaduwar cutar ba tare da ta kafa dokar fita da kuma gurguntar da harkokin tattalin arziki ba. A bara, China ta rufe galibin cibiyoyin tattalin arzikin ƙasar da ya kasance mafi girma na biyu a duniya, ta kuma katse shiga biranen da ke da adadin mazauna miliyan 60, lamarin da ya janyo koma bayan tattalin arzikin Beijing mafi girma a cikin shekaru 50. Kafin aka ba da izinin bude harkokin kasuwancin da kuma tafiye-tafiye a cikin kasar a watan Maris din shekara ta 2020. A yau Alhamis, Isra'ila ta kara zafafa mai da martani kan hare-haren roka da aka kai mata cikin wannan makon ta wajen kai hari ta jirgin sama kan Lebanon, bisa ga cewar jami'ar kasar Lebanon. Rundunar sojin Isra'ila ta faɗa a wata sanarwa cewa an kai harin jiragen saman ne kan wuraren da aka harba rokar jiya da kuma waɗansu wurare daga inda aka rika kaiwa Isra'ila hare-hare a lokutan baya. Rundunar tsaron ƙasar Isra'ila ta ɗora wa ƙasar Lebanon alhakin harin, ta kuma yi gargaɗi akan duk wani yunkurin cutar da Isra'ilawa farin kaya da kuma ɗiyaucin ƙasar ta Isra'ila. Isra'ila da kuma ƙungiyar mayaƙa ta Hezbollah sun yi ƙazamin faɗa na tsawon wata guda a shekarar 2006, inda aka kashe 'yan ƙasar Lebanon 1,200 waɗanda galibi farin kaya ne, da kuma kimanin Isra'ilawa 160 wanda galibin su sojoji ne.
A gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Hukumar hana fasa kauri ta Najeriya ta yi wawan kamu da hauren giwa da fatun dabbar pangolins da kuɗinsu ya haura naira biliyan 22, wanda wasu 'yan kasashen waje suke yi niyyar smuggle ɗinsa zuwa kasashen waje ta tashan jiragen ruwan Lagos. Wakilinmu Babangida Jibril ya aiko mana da ƙarin bayani.
Shugaban hukumar kwastam ta Najeriya Kanal Hamid Ali Marabus shine ya sanar da hakan ga manema labarai a birnin Lagos. Shi dai wannan fatu na pangolin da kuma haurin giwa an yi smuggle ɗinsu ne daga wata ƙasa ta nahiyar Afirka, inda kuma ake niyyar fita da ita ta Najeriya zuwa ƙasashen gabashin Asia, inda waɗannan kayayyaki ke da daraja sosai. Ga dai ƙarin hasken da Kanal Hamid Ali, shugaban hukumar kwastam ta Najeriya, ya yi wa manema labarai game da wannan babban kamu da suka yi.
Wanda aka gani kan kun gani da haurin giwa ne, da kuma akwai wannan dabba da ake kira pangolin da turanci, skins din shi, patent din nashi, sukan saye shi a kasashen Asia da kudi masu yawa, ba karmin kudi ba. Amma kuma kun duba kamar shi wannan pangolin din bamu da shi nan kasa, daga Central African Republic suke samo shi, sai suka maida mu nan ya zamana inda za a fita da shi. Don kamar na yi bayani, mutanen yan Najeriya ba su da kishin kasa, saboda haka suna taimaka wa mutanen nan su kawo su kuma taimaka fitar da shi. Muna da hadaka da wasu kungiyoyi na kasa da kasa.
Kanal Hamid Ali dai ya yaba da matakan da jami'an kwastam na leken asiri suka dauka na gano yadda ake smuggle din waɗannan kayayyaki daga wasu kasashe na nahiyar Afirka zuwa wasu kasashe na Turai da kuma Asia. Lamarin da yace ya kai ga kama wasu da ake zargi da hannu a wannan smuggle.
Daga Central Africa suke shigowa da shi, dama inda ake kaiwa kasashe su suke saye, su suke ma wasu suna magunguna da su, wasu kuma in ka gansu suna da tsada, ce su suke neman wayan abubuwa. Saboda haka mutanen mu ke taimakawa wanda suke kasuwanci da shi su biya ta nan su kai. Yanzu mun kama mutane uku, su mun kuma kai gabatar da su gaban kotu, duka har da shi shugaban su ba yan Najeriya ba.
A ƙarshe Kanal Hamid Ali ya yaba da goyon baya da hukumar kwastam ke samu daga takwarorin su na kasashen Amurka da Burtaniya da Jamus da kuma sauran kasashe na duniya. Daga nan an kawo ƙarshen smuggle sassan jikin dabbobin da yanzu haka ke neman karewa a bayan duniya.
Kuma za su taimaka mana da training na yaranmu a bisa kan ya dabarun da za a yi na kamo wayannan. So da muna da hadaka da su kuma yana taimakawa. Yanzu wannan din ma ai ta hadakan ne wayannan suka taimaka mana suka ba mu wannan labarin muka cimma wannan.
Wannan dai ba shine karin farko ba da hukumar ta Kwastan ke kama irin wayannan kayayyaki dake da nasaba da sassan jikin dabbobi wanda ake fita da su daga Najeriya zuwa wasu kasashe na duniya. Lamarin da kuma ke ci gaba da tada hankalin masu fafutukar kare haƙƙin dabbobi a ciki da kuma wajen Najeriya. Babangida Jibrin, murya Amurka daga Najeriya.
A gaida Babangida Jibrin da wannan rahoton, kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Masu sauraron mu barkamu da warhaka. Barkanku da sake kasancewa da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki wacce ni Hawwa Umar zan gabatar. Shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako zai tattauna ne akan cutar kwalara da ke kawo amai da gudawa. Cuta ce da ake kamuwa da ita sanadiyar kwayoyin cuta da suke shiga cikin hanji, kuma cutar takan sa kasala da mutuwar jiki. A wasu lokutan akan rasa rai idan ba a dauki mataki da gaggawa ba.
Hukumar kare yaduwar cutuka ta Najeriya NCDC ta ce akalla jihohi 22 a jihohin Najeriya ne aka samu bullar cutar kwalara a 'yan makonnin da suka gabata. Wannan ya sa shirin lafiya uwar jiki ya ga ya dace ya ja hankalin jama'a game da cutar don ɗaukar matakan kariya. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiya na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita, barka da wannan lokaci.
Barkamu da warhaka.
Ko za ka yi wa masu sauraron mu ƙarin bayani akan cutar kwalara da ke kawo amai da gudawa?
To cutar kwalara kamar yadda aka ji sunan tana samuwa ne daga wasu kwayoyin cuta da ake kira Vibrio cholerae, kuma akan dauke ta ne ta abin da ya shafi abin da aka ci ko a sha ko hannu ya taba ya kuma kai baki. Saboda kai wannan kwayoyin cuta idan suka shiga ciki sai su saki wasu sinadarai wanda suke jawo a gudawa mai tsanani, mutum ya rinka zubar da gudawa kamar ruwan famfo.
Na'am, to me ke kawo wannan cuta ta kwalara?
To kamar yadda na faɗa miki, kwayoyin cututtuka ne wanda suke da alaka da tsafta ko rashin ta. Abin da nake nufi shine misali aka samu kwalara din nan mai ita sai ya shiga bayan gida sai ya fito sai ya taba wani abu, sai wani wanda bai sani ba yazo ya kama kuma ya dau abinci ya sa bakin shi, zai iya daukar kwayar kwalara. Ko kuma ya kasance yanayin inda ake samun ruwan sha ko rijiya ko gulbi, wani sai bayan gida kuma yana dauke da wannan kwayar kwalara sai ta hadu da ruwa na sha, zai iya kawo cutar kwalara. Ko kuma abubuwa da ake ci kamar irin su salad, su carrot da sauransu, ganyayyaki, wani lokaci kayan lambu, za ki ga wuraren da ake yin lambun nan wala Allah kwatami ne, ruwan kwatami ake amfani da shi, to idan aka dauke shi ba a wanke sosai ba shi ma yana iya kawo ciwon nan na kwalara. Saboda haka kwayoyi ne da idan suka shiga akan tabaki ake daukar su sai su kawo wannan cuta.
Na'am, to cutar amai da gudawa tana da alama da ke nuna cewa mutum ya kamu da ita ko kuma wannan amai da gudawan shine alamar ta?
To yawanci idan aka samu kwalara akan same ta ne yanayin annoba, saboda yadda take da saurin yaduwa cikin jama'a da kuma yadda take saurin kisa, sai kaga cikin awoyi mutum an ce ya mutu. To lokacin da ake cutar kwalaran nan zaka ga mafi yawanci tana zuwa cikin annoba ne, kuma kawai tana zuwa ne da gudawar ko da dan amai haka kafin an kara sai ga mutum ya shiga wani hali, saboda yayi gudawar mai yawa bayan gida ne mai ruwa sosai. Wasu sukan kwatanta shi kamar ruwa idan aka wanke shinkafa haka, kin ga ba kauri gare shi ba. Wannan kashin na kwalara yakan kai haka. Zaki ga a wurin asibitocin da ake kula da masu kwalara akan sa bokiti a garkashin kamar ya zama shaddar mara lafiyan yana kwanci saboda yawan kashin da yake yi, kuma mutum da zai iya kashin da zai iya cika bokitin.
Cutar na daukar lokaci ne kafin ta bayyana a jikin dan Adam?
A gaskiya ɗan awoyi ne zuwa kwanaki biyu uku haka da mutum ya dauka za ta bayyana.
Kamar suwa cutar tafi barazanar kamawa manya ne, yara ne, ko kuma kowa cutar takan iya kama shi?
Cuta ce da za ta iya kama kowa, kuma duk wanda ta kama din za ta iya mai illa a cikin dan gangan lokaci.
Cutar kwalara na ɗaya daga cikin cututtukan da ake dauka sakamakon yin mu'amala da mai dauke da ita?
Tabbas cuta ce da kamar na faɗa miki, misali mutum ya shiga ban daki ya fito kuma yana da dauke da kwayar kwalara nan, sai bai wanke hannunsa ba sai ya zo ku gaisa, misali mutum zai iya dauka ta wannan hanya, saboda haka ana daukar ta sosai ta wajen mu'amala.
Kamar kwayoyin cutar akwai wasu tsawon lokaci da take yi kafin ta mutu, watakila mai dauke da cutar ya fito bai wanke hannu ba, shin kamar tsawon wani lokaci take yi kafin ta mutu ya zama ko da an yi mu'amala da shi ba za a iya dauka ba?
To akwai matsaloli da dama. Na ɗaya dai shi din wanda yake da cutar kwalar, kamar yadda na faɗa miki, cikin awoyi zuwa 'yan kwanaki misali cutar ke iya bayyana a jikin shi, kuma mafi yawancin mutane da suke mutuwa za ki ga cikin 'yan awoyi ne suke mutuwa, saboda haka takamaiman a ce ga awar da zai yi kafin ya zama bashi da matsala, wannan wani abu ne mai wahala shani. Ba a san yaushe ya dauke ta ba, yanzu ne ko dazu, amma dai idan aka ce ana annoba kai kafin ma ba wai lalle annoba ba, ya kamata ya zama ɗabi'a ce ta wanke hannu din nan. Ana ta magana kan wanke hannu da tsaftace ruwa da hana kuda mu'amala da abinci da ruwan sha da sauransu, saboda ko kuda yana iya misali ya je ya dauko ta daga bayan gidan wanda yake da cutar nan ya zo ya sa ko a ruwan sha ko a abinci, kuma ya zama matsala. Shi kuma wannan zai iya kama ma ya wuce baka ma sani ba, ya kama handle din misali ban daki ya wuce, kai kuma ka zo ka kama baka sani ba ka wuce, saboda ka abu ne mai matsala gaskiya. Kamata da ya kasance mutane na kula da tsafta musamman an yi amfani da bayan gida.
Cutar tana da rigakafi, misali idan annoba ce ta barki, akwai wani rigakafi da za a yi domin waɗanda ba su kamu ba ya kasance sun yi rigakafin kamuwa da cutar?
To rigakafi na farko shine kyautata tsafta. Sannan idan aka samu labarin bullar kwalara a wani al'umma ko a wani gari, to ya kamata jami'an lafiya da sauransu a dauki matakan tsaro. A wani wuri akan iya hana rage zirga-zirgar jama'a, saboda kada wani ya dauka ya kai ta wani al'umma kuma da ba a samu ba. Akan yi allurai na rigakafi na kwalara din, yawanci akan yi su kamar bayan duk shekara uku zuwa shekara biyar haka, saboda yawan annoba da ake samu. To amma abu mafi a'ala shine kasance a al'umma din an kauda matsaloli irin su bayan gida a waje da ake yi, da bayan gida wurin da ake samar da ruwan sha kamar bakin kogi da sauransu, sannan a kula da tsaftar abinci, sannan wanke hannu musamman idan an yi amfani da shi wannan bayan gida. Saboda shi yanayin rigakafi a lokacin da aka bayar din kafin ya fara aiki, in mutum ya dauki cutar kafin allurar rigakafin ma ta mai amfani, yana iya samun cutar.
Kenan allurar rigakafin a kun wani lokaci kenan take dauka kafin ta fara aiki a jikin dan Adam?
Tabbas akwai lokaci da take dauka kafin ta fara amfani, saboda haka babban rigakafi shine na tsaftar nan.
To likita, me ya kamata a yi wa wanda ya kamu da cutar kafin ma a je asibiti? Misali a gida in mutum ya kamu da cutar kafin a samu a garzaya da shi asibiti, menene abu na farko da ya kamata a yi masa?
To abu na farko shine ruwan gishirin nan da ake bayarwa, a yi ta kokarin bashi yana sha, sannan a yi gaggawa kai shi asibiti, saboda abin da ke faruwa shine yawan bayan gidan da yake din yafi karfin yawan ruwan da zai iya sha din. Sannan kuma koda ya sha din, abin da jiki zai iya tsotsa daga abin da ya sha din bai kai abin da yake fi zubarwa ba, saboda ka da buƙatar cikin gaggawa a kai shi asibiti, saboda kamar na yadda na faɗa miki, wani yana iya yin kashin da zai iya cika bokiti guda, wanda kin ga kuma zai wahala mutum ya iya shan ruwan bokiti guda misali.
Likita, akwai wani wayar da kai da malaman lafiya ke yi wa al'umma domin kare kansu daga kamuwa da cutar kwalara?
An daɗe ana yin wannan wayar da kai, don na san tun muna ƙananan yara akwai malaman duba gari suna shiga lungu-lungu, suna duba kuma masu sai da abubuwan ci, suna matsanta cewar sai sun rufe din, kamar misali masu sai da irin kibi ɗin nan, za ki ga ana matsa musu sai sun sa leda saboda kuda kada ya zo ya hau. ana yi jawo hankalin mutane duk lokacin da dama ta samu a asibiti misali kafin a fara ganin likita wani lokacin akan yi maganganu akan abin da ya shafi lafiya saboda haka akan jawo hankalin mutane akan tsafta wanda shine abin da ake mafi a'ala wurin kare yaduwar cutar cholera
daga ƙarshe wace shawara zaka bawa masu sauraron mu domin kare kansu da kuma iyalansu daga kamuwa da ita wannan cuta ta cholera
to abu na farko shine maganar tsaftace hannaye da kare abinci da abin sha a tabbatar cewa bayan gida baya haduwa da shi ko ta sanadin idan rijiya ce a dan rinka daga bakinta a mata marfi idan masai irin na gida ne wanda ake yin rami pit latrine ya zama yana da marfi masu sai da abinci ya kasance ana rufe abincin nan a gidaje haka in an ci abinci a wanke kayan da aka ci abincin da suka rikuda ya zo yayi mu'amala da shi mutanen gari su tabbatar ba barin mutane suna yin bayan gida da zai je ya bata yanayin da ake samun ruwan sha sannan duk lokacin da aka ga amai da guda da ake zargin ko ake tunanin cewa zai iya zama cholera to da bukatar a yi gaggawa sanar da jami'ai na gwamnati da kuma na lafiya a wurin nan saboda a dauki matakin da ya kamata na hada yaduwar ta cikin al'umma
to masu sauraron mu kada ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashin Hausa na muryar Amurka duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin mu na kiwon lafiya na wannan mako madadin likita da muka kasance tare da shi a wannan shiri wato Dr.
Lal Musa Tahir
sai ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya
a gaida Hawwa Umar yanzu kuma sai rayin da kuke aika mana ta hanyar email jama'a assalamu alaikum ga kadan daga cikin rayin da kuke aika mana sakonmu na farko ya fito daga Haruna Boda Inkaibo karamar hukumar kafin Hausa jihar Jigawa yace ina kira ga gwamnoninmu na jam'iyyar APC da suka tare a birnin tarayya Abuja domin taron jam'iyyar su musamman ma dai namu na jihar Jigawa Badar Abubakar da yi wa Allah da annabin shi maimakon yin wannan taro mara amfani ga talaka da ya maido da hankalin shi ga matsalar annoba amai da gudawa da ta yi wa jihar Jigawa kawon Yalungu da sakon jihar ana ta fama da ita kullum sai mun binne mamata a sanadin wannan annoba sako daga Abubakar Kawu Girgir da shekarau Audu Girgir da na Ojo mai gyaran rediyo Girgir suka ce muna kira ga shugaban karamar hukumar mu ta Jihar Kusko Abdullahi Gwayo da dan majalisa ya Udaciya su yi wa Allah su dubi halin da al'umar unguwar Bola da ke kwaryar garin Girgir ke ciki kan barazanar da barnar da ruwa ke musu a duk irin wannan lokaci na damina sakamakon ramin da ke tara musu ruwa a tsakiyar unguwar matsala ce karama a wajen hukumomi a wajen al'umma ne take da girma sako daga Shehu Adamu Rijau ya ce hakika idan Allah ya kai mu shekarar 2023 dole ne fa sai mun ajiye batun jam'iyya gefe mun dubi cancanta da dacewar mutum a Najeriya domin dai bambancin jam'iyyun kasar tamu kawai shine suna amma kusan duk abu ɗaya ne to mun gode sai ku ci gaba da aiko mana da sakonnin naku madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice
an ji cewa shugaban hukumar raya kasashe ta Amurka USAID a takaice Samantha Powers ta ba da ƙarin hasse game da abin da ta bayyana da cewa ƙaruwar matukar buƙatar ba da agaji ga jama'a a Ethiopia a daidai wannan lokaci da al'amura suke ƙara yin kamari a kulle yaumin An kuma ji cewa sabon nau'in cutar corona Delta na kalubalantar matakin da kasar China ke dauka na dakile yaduwar cutar inda take killace birane lamarin da yasa ake gargadin cewa shugabannin kasar China na bukatar daukan wani mataki na daban da ba shi da tsauri ainihin wajen shawo kan cutar
To masauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu baki daya sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya ni gabatarwa sai kuma Jule Leathers Resham da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa mu tara a shirin mu na dare idan Allah ya kai mu yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe